طوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو 26 ga watan Dhulhijja shekara ta 1439 Hijra ta manzon sirri Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda kuma shine ya dace da 6 ga watan 9 watan September kenan shekara ta 2018 a miladi shekarar miladiya. Zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka, littafin Riyadus Salihin, wallafar babban malami al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah ya ji kamalan da rahama. A wancan lokaci kama bata hutu, mun tsaya ne a cikin ƙarshen babu ma yaquluhu man hadara at-ta'ama wa huwa sa'imun idza lam yuftir, babin abinda zai faɗa wanda abinci ya halarto masa, aka kawo masa abinci ko aka gayyace shi cin abinci alhali yana azumi, ba kuma ya so ya kare wannan azumin nasa. To wannan shine babin da muka dakata a kansa, mana kuma cikin kitabu adabu ta'am ne kamar yadda muka sani. Yau zamu tashi babi na 103, babu ma yaqulu man du'iya ila ta'amin fatabi'ahu ghayruhu, babin da zai yi bayani game da wanda aka kiraye shi zuwa liyafar cin abinci, fatabi'ahu ghayruhu, sai wani wanda ba a gayyace shi ba ya biyo shi tare da shi. Mutum ne ya gayyace ka gidansa cin abinci, to da ya tashi gayyatar kai kadai ya gayyata, ko kuma ku bi kawai ya gayyata, ko kuma ya kai ku biyar ko wani adadi da ya kididdi ya kansa da kansa. To lokacin da kuka tashi tafiya kuma akwai wani da kuke tattaunawa a wajen, shi baya cikin wanda aka gayyata, da ya ga kun tashi za ku tafi ya tambaye ku ina za ku je, kuka ce masa a gidan wani za mu je, ya gayyace mu cin abinci, ce a tun da hakan ne ba barin zo mu tafi. To kun ga shi baya cikin 'yan gayyata, amma kuma gashi ya, to ya za a yi kenan. To idan aka je shi ma zai ci abincin tare da cewa ba a gayyace shi ba, ko kuma sallamar sa za a iya koma. To wannan shine abin da zamu ji a cikin wannan babi insha Allah ta'ala. Allah ya sa mu dace. Malai ya ce wa an Abi Mas'ud al-Badri radiyallahu anhu, an karbo daga Abu Mas'ud al-Badri, ma'ana ya halarci yakin Badar, duk abin da kaji an masa take da al-Badri, abin da ake nufi ya halarci yakin Badar, ɗaya ne daga cikin mutane 300 da ɗoriya da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓe su daga cikin sabon annabi tsira da aminci, su ƙara tabbata a gare shi, azurta su da halatta yaƙin Badar. Don shi yaƙin Badar shi ne yaƙi na farko da aka fara yi a cikin tarihin musulunci gaba ɗaya, kuma shi ne yaƙin da ya fara farfaɗo, ya fara ɗaga tutar addinin musulunci ta yi sama, shi ne yaƙin da ya razana ya kaɗa hanta duk wani wanda yake gaba da addinin musulunci. Yayin da labari ya iso kowa cewa mutum 300 da wani abin, amma gashi sirrin jaya mutum 1000 da wani abin, to kaga duk mutumin da yake a yana gaba da wannan mutum 300 da wani abin zai ga cewa lallai mutane 300 nan akwai abin da suka taka, mutum 300 kawai da dan wani abin wajen mutum 1000 sirrin jaya su, to wannan ba karamin abu bane. To shi sai Allah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa mutanen da suka halarci yakin Badar, kamar Allah subhanahu wataala ya kalle su ya ce ku je ku aikata duk abin da kuke so a duniya, na gafarta muku duk abin da za ku yi a duniya daga lokacin ku je ku yi, na daidai ne ko ba na daidai ba ne, amma dai Allah maɗaukakin sarki shi ya riga ya gafarta muku. Kun san kuma Allah maɗaukakin sarki yadda yake, abinsa idan ya ce ya yi fa baya fasawa subhanahu wataala, ba kamar ni ba ne ko kai, sai in ce na yi sai in ce na fasa. Amma idan Allah ya ce na baka aljanna, to fa ta bayu babu wanda ya sai maka ƙarfa ko ya kwace maka, babu. Kamar yadda idan Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ba wa mutum wuta Allah ya tsare mu, to babu wanda yace kento ya ento shi ko kuma ya kwato shi daga shiga wutan nan sai ya shiga kamar yadda kuka ga Allah madaukakin sarki ya zabo su daga cikin sabai ya ba su aljanna tun suna duniya haka nan kuma suka ci gaba da aikata aikin ɗan aljanna har suka bar duniyar babu wani abu da suka yi da zaka ce sun yi wanda ya kautar da su daga wancan kyauta da Allah ya ba su ta aljanna yanzu misali kuma dauki misalin Abu Lahab tun yana duniya Allah madaukakin sarki ya ce dan wuta ne shi har ya bar duniya aikin ɗan wuta ya ci gaba da yi me yasa bai ce bari in kokari na musulunta tunda an ce ni dan wuta ne ina musulunta ba an ce duk wanda ya karba addinin musulunci dan aljanna bane to bari in karba addinin musulunci me yasa bai haka ba saboda alƙawarin Allah idan Allah ya zartar da abu baya canzawa subhanahu wataala to shi wannan Abu Mas'ud yana ɗaya daga cikin mutanen da suka halarci yakin Badar qala yace da arajulun النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة وانا متن يا كرايا النبي إراد أمنتي سكار تبتا أغريشي سبو دون أبنتي دي سنة أنت يدفع ومزان الله إراد أمنتي سكار تبتا أغريشي شيد وسمتاني قداه وانا النبي شيني نبي رقنس شيني خامس خمسة ma'ana annabi shine cikon na biyar din su ya ga yaci mutum hudu sai ya cike biyar din dawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mutum hudun nan suka taho domin amsa gayyata wancan mutum dan su karrama shi fatabi'ahum rajulun kawai sai wani mutum ya biyo su waye wanda mutumin da ya biyo su haka aka kawo abun siga ta mubaham ba wanda ba ambaci sunansa ba amma dai kawai abin da ya kamata mu fahimta shine wani mutum ya biyo su wanda baya cikin waɗanda aka gayyata falamma balagal baba lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya iso kofa da waɗancan mutane guda hudu da shi wanda ba a gayyata din ba qala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ya kalli shi rabbul manzil din ma'ana mai kiran kenan ko mai gayyatar yace masa inna hadha tabi'ana wannan da ka ganshi biyo mu yayi baya cikin wanda ka gayyata fa in shi'ita anta adana lahu wa in shi'ita raja idan kaga dama ka so to ka bashi izini shi ma ya shigo tare da mu yace sai ya kasance a matsayin kamar wanda shi ma ka gayyace shi yanzu kenan tare da cewa baka gayyace shi ba dan wa in shi'ita idan kuma ka so raja sai ya koma ina fata an fahimta yawwa idan manzon Allah idan shi wannan mai gidan da ya gayyace su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga dama sai ya ce to shikenan shigo kai ma na ma izini a lokacin idan kuma ya ga dama sai ya ce a'a gaskiya abincin mutum biyar kawai ne tana da saboda haka sai dai ka hakuri ka koma to shikenan sai annabi ya bashi hakuri ya ce koma annabi ya bashi zabi a lokacin zabi yana hannun wa kenan yana hannun mai gayyata qala sai yace bal adana lahu ya rasulullah sai ya manzon Allah a ai ne masa izini ta za a yi zo tare da kai ya manzon Allah na kore shi ai ba za ta yi ba shi ma ya shigo a ci abincin tare da shi saboda haka ya masa izini bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi zabi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi wannan hadisi malamai sun yi kokarin fitar da wasu ƴan hukunce-hukunce wanda suke da alaka da hadisin a cikinsa abin da farko malamai suka ce ashe babu laifi ya halatta idan aka shirya gayyata mutum ya kayyade wa kansa ya haddade wani adadi da yake so su halicci wannan gayyata tashi wannan babu laifi a cikin shari'a ba'ana ka shirya walima to sai ka buga kati na gayyata sai ka ce iya katin da zaka buga na mutum 100 ne kawai na mutum 50 ne na mutum 30 ne duk wanda ba shi da kati ba zai shigo wajen cin abincin nan ba ɗan uwa wannan ya halatta babu komai a cikin shari'ar musulunci ina fata an gane yawwa kada wani ya ce ai rowa ce ko ya fito da sabon abu a'a babu komai me yasa saboda maybe shi abin da zai iya kenan abincin da zai iya dafawa a ci iya na adadin mutanen ne iya na adadin mutane ne babban abin da ake bukata a walima ko gayyata shine ka gayyace wanda ya dace ba a so ga wanda ya dace ka gayyace shi ka ki gayyata sai ka je ka gayyato wanda bai dace ba me ake nufi da wanda ya dace shine wanda yake buƙatar abin da zai ci a lokacin wanda yake buƙatar abin da ka dafa din galibi shine wanda ya dace kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani hadisi cewa mafi sharrin abinci shine abincin walima mafi sharrin abinci shine abincin walima da za a gayyaci wanda ba su dace ba a kyala wanda suka dace wanda galibi haka ake yi suka ga idan an shirya wani cin abinci na walima ko abin da ya kamata haka sai a gayyato hamshakai wanda sun saba karya kashin kaza su sha lemu dan gwangwani ko dan jarka duk wannan ba wani abu ne a wajen su shi yasa sai kaga an kawo abincin gashi nan tsibi tsibi duk wani kayan dadi a goshin abincin amma sai mutum ya dan dauka ya tsakuru wancan ya gutsuru wannan ya dan kunkwada wancan sai ya aje tashi tafiyar sa duk sai abin saura ina fata an fahimta ga waɗanda suke bukata can a zo na ba za a gayyace su ba to shi yasa annabi ya ce mafi sharrin abinci shine abincin walima to amma idan ka gayyace wanda ya dace sai kai wa kanka ka'ida kace adadin mutum kaza kake so su halarci walimarka ko cin abincinka to ƴan uwa wannan babu kuma ya halarta a cikin shari'a kamar yadda magani a cikin wannan hadisi sannan idan wanda baya cikin gayyatar ya shigo ciki babban abin da yake kansa abu na farko ku da zai biyo ku babu laifi ku bashi ya biyo ku din ba laifi bane ma'ana kada wani ya ce wani fa ba a gaice ka ba ko ma a'a kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karan fara ai bai kore shi ba bai ce kuma babu kai ba saboda akwai nauyi kwarai daga cikin mutum ya biyo ku ce ya koma babu daɗi duk abin da zai kasance ciwo mutum mutunci ne muzanta shi ne wulakanta shi ne ba a san shi a cikin shari'a to sai ka rabu da shi idan an je wajen shiga to nan kuma sai a tsaya sai a tantance abubuwan dan uwa da kai mai gayyata mu kaza ka gayyato wani baya cikin mu gashi nan amma idan ka bashi izini zai iya shigowa ko baka bashi izini ba sai ya koma to a kaidar shari'a kai da ka zo a cikin gayyar so'i yadda bawushi zai fi ganewa ko a cikin gayyar so'i kai da ka zo a cikin gayyar so'i idan aka cika koma to dan uwa kada kai fushi kada ka jawushi kada ka je kai zage-zage ka ce wani bashi da mutunci duk inda ka je ka zauna ka bata shi ba daidai bane idan ka kuma ka dora kanka nauyi sai ka juya salin alinka koma haushi zaka ji goyo ka sanyi za ta yi shikenan dai wannan shine abin da yake daidai ɗan uwa ana fata an fahimta kamar yadda shari'a ta ce idan ka je gidan mutum kana neman sa abu na farko da ake so sai ka yi me sai ka nemi izini idan ka nemi izini aka baka dama kuma sai kai sallama to idan mutum ya fito da ya fito wajen ka sai ya ce da Allah ka yi haƙuri da zai samu damar ganin ka ba ko kuma ya aiko ya ce da Allah ka yi haƙuri ka koma gobe ka dawo saboda yanzu yana wasu uzurrukan ne to shari'a ta ce kada ka yi fushi ka koma ɗin gobe sai ka dawo haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum idan aka ce ku koma ku dawo yanzu ba a san ganin ku to ku yi haƙuri ku koma ɗin lokacin da ake san ganin ku sai ku zo galibi irin wannan abubuwan gaskiya mu nan ba mu saba da su ba a gaskiya yanzu mu a al'adar mu ta malam Bahaushe ka je gidan mutum yana nan ka sani musamman kuna da alaka da shi abokinka ne ko dan uwanka ne sai ya turo maka dan aike ce wai ya ce ka tafi sai gobe ka dawo yanzu yana aiki ne dan Allah ya kuke gani ai zai sha zagi gaskiya zai sha zagi kwarai da gaske duk ko ta magana mara kyau da ta zo bakin mutum sai ya gaya masa ita wanda kuma ba daidai bane a shari'a abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa kenan ce fa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum idan aka ce ka kuma shikenan sai ka kuma haka al'amarin ya kamata ya kasance Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi na gaba babul akl mimma yalihi wa wa'dhihi wa ta'dibihi may yasi'u aklahu babin da zai bayani game da cin abin da yake gaban mutum lokacin da yake cikin cin abinci idan ka tashi cin abinci gaban ka zaka ci sannan wa wa'dhihi wa ta'dibihi da kuma yin wa'azi da ladabtawa gawa mai yasi'u aklahu wanda yake munana cin abincin nasa ma'ana shi da ya tashi cin abincin sa baya cin gaban sa ko kuma yana wasu ɗabi'u wanda sun ci karo da ɗabi'u na shari'a ko ladabi na shari'a wajen cin abinci to kai da kake cin abinci tare da shi ko kuma kana gefe kana kallon sa kada ka zuba masa ido kai masa shiru sai kai masa nasiha idan karamin yaro ne wanda kake saman sa mahaifinsa ne kai ko kaninka ne to sai kai masa ladabi ka koya masa yadda ake abu a shari'a idan kuma abokinka ne sai kai masa wa'azi kai masa nasiha kowanne mutum akwai gurgurdan yadda ya kamata ka dora shi akan hanya yadda zai fahimce ka ku dace akan abin da kake so ka dora shi akai. To wannan shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala. An Umar bin Abi Salamah radiyallahu anhuma qala, wannan hadisi an karbo shi daga Umar dan Abi Salama, yarda Allah ta kara tabbata a gare su da shi da mayyabin sa Abu Salama. Yace kuntu gulaman fi hijri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace na kasance karamin yaro ne a gidan manzon Allah ko a ɗakin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Ma'ana shi wannan Umar dan Abu Salama abinda Bahaushe yake cewa agula, agula shine a auri mahaifiyar mutum sai ta je da shi gidan da aka aure ta da shi wanda ba gidan mahaifinsa bane. To a gidan sai a ce wani agolan gidan su wani ne. Ina fata an fahimta. To kada ku manta, ita Ummu Salama mijinta shine Abu Salama, wanda shi Abu Salama ɗaya ne daga cikin sahabban annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Saboda haka ya rasu a ɗaya daga cikin yaƙoƙi na annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Lokacin da ya rasu, matarsa ta ji babu daɗi, ta yi baƙin ciki, ta damu ƙwarai da gaske, ta ke cewa waye zai maye min gurbin mijina Abu Salama, wanne gida ne mafi alkhairi sama da gidan Abu Salama, gidan da suka fara hijira zuwa ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Tana ta kai ci rabuwa da mijinta, amma kuma sai ta tuno cewa ai fa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya gaya musu cewa duk mutumin da wani bala'i ko masifa ta same shi sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha, Allah zai maye masa gurbin abin da ya rasa da abin da ya fi shi. Duk mutumin da bala'i ya same shi, kada ya faɗi baƙan magana, kada ya zagi, kada ya ɗora wannan abin akan wani, kai tsaye kawai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai karanta wannan addu'ar. Ta ce sai na tuno wannan addu'ar kuma kawai sai na karanta. Bayan ta karanta kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maye mata gurbin mijinta da wanda ya fi mijinta sau dubu miliyan shine manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya turo mata da ɗan aiki cewa yana son aurenta. Ta ce masa ya Rasulullah, ta ce aje a ga manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Ita mace da ta riga ta girma, shekaru sun fara ja, sannan tana da ‘ya’ya da yawa a gabanta, za ta yi da su, sannan kuma tana da kishi. Aka je a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce mata in batun girma ne da shekaru ai ni ma ba yaro bane, dan na san annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ai ya girme ta, ce ni ma ai ba yaro bane. Idan batun ‘ya’ya ne ko ‘ya’ya ni zan kula da sunawa ne ni ma ‘ya’ya. Tunda shi Abu Salama sun sha nono tare da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, kaga kamar wa da ƙani suke dawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ‘Ya’yan Abu Salama ‘ya’yan manzon Allah ne, tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi. Sai to ‘ya’yan Abu Salama ‘ya’yana ne ni ma zan kula da su, sannan kishi kuma zan roƙa miki Allah subhanahu wa ta’ala ya tafiye miki da shi. Ba shi kenan ba an gama? Shi kenan. Saboda haka manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, aure ta, ta kwaso ‘ya’yanta, ta zo da su gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To sai kasance ɗaya daga cikinsu shine Umar ɗin, yake cewa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana sa ido akan duk abubuwan da suke yi domin ya musu gyara akan abin da ba daidai ba, akan abin da yake daidai ne kuma sai a tabbatar da su akai. Yace to wata rana wa kanat yadi tatishu fi sahfati, hannuna ta kasance tana kai komo a cikin abincin abinci, ko ka ce a cikin kwano, ko ka ce a cikin plate, ko ka ce a cikin roba, duk abin da dai ake zuba abinci a cikinsa. Saboda haka ana cin abinci sai annabi ya lura hannuna yana yawo, in je gaban wane, in je gaban wane, in je gaban wane. Fa qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce min ya gulam, ya kai yaro, sammi Allah ta'ala, idan ka tashi cin abinci ka ambaci Allah maɗaukakin sarki, wa kul bi yaminika, sannan kuma ka ci da hannunka na dama, wa kul mimma yalika, sannan ka ci abin da yake gabanka, kada ka ci abin da yake gaban wani. Wannan hadisi kamar da kuka sani mun gabatar da shi a farko-farkon wannan babi, mun karanta shi, muttafaqun alaihi Bukhari da Muslim su suka rawaito wannan hadisi. Kamar yadda muka yi bayani a wancan lokaci, abinda na ce mana shine mu sani cin abinci da hannun dama wajibi ne, cin abinci da hannun hagu saban Allah ne laifi ne, shine abin da kamata mu fahimta, ba wai mustahabi bane ganin dama ne, idan naga dama in ci da dama, in naga dama in ci da gobe, haka bane ƴan uwa. Duk lokacin da zaka ci abinci ka rike shi da hannunka kake kaci, to ka sani a wannan abin da kake saban Allah kake, sai Allah ya kama ka akan sa. Ina fata an fahimta. Saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin hadisi ingantaccen cewa idan za ku ci abinci kada ku ci abinci da hannun hagunku, saboda shedan shi ne yake cin abinci da hannun hagu. Cin abinci da hannun dama umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ne, cin abinci da hannun hagu umarnin shedani ne. To kai umarnin shedan kake bi ko umarnin Allah? To saboda haka duk lokacin da ka ci abinci ya ƙware ka ci hannun dama, in za ka ci abin sha ka sha da hannun dama, idan kaga wani yana cin abinci da hannun hagu ko yana sha da hannun hagu, sai kai kokari ka nusar da shi ka gyara masa abin da ya kamata kenan. Wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Qauluhu, fadin sa da yake cewa taqishu wa kanat yadi taqishu, ma'anar wannan kalma shine bi kasri ta'i wa ba'daha ya ummu sanna min taht, yace za a yi wa ta'u din nan kaffara, bayan ta kuma akwai ya'un wacce take mai dugo guda biyu kuma a ƙasa. Ma'ana wa abinda take nufi shine ta taharraku wa tamtaddu ila nawahi sahfa, yace hannuna yana kaiwa da komowa, yana miƙuwa ya je inda a inda yake ba gabana ba, nahiyoyi gefe da gefen wannan abincin abincin. To shine abinda yake nufi da taqishu, hannuna yana yawo kawai a takaice, yana yawo a cikin kwanan cin abinci. Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana shi da kamai tsawa. Kun ga a cikin hadisi za ku samu abubuwa guda uku masu muhimmanci. Na farko, ambaton Allah lokacin cin abinci. Na biyu, yin bismillah lokacin cin abinci. Na biyu, cin abinci da hannun dama. Na uku, cin gabanka. Bayanai sun gabata wancan lokaci insha Allah ta'ala. Hadisi na gaba, wa an Salamata bin al-Aqwa radiyallahu anhu, an karbo daga sahabi Salamata bin al-Aqwa'i, yarda Allah ta tabbata a gare shi, yace anna rajulan, haƙiƙa wani mutum, akala inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bishimalihi, ya ci abinci manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana wajen da hannun hagunsa. Wani mutum ne a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yasa hannun wago yake cin abinci. Kun ga annabi zai mai shiru? Annabi ba zai mai shiru ba. Faƙala, sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya masa da harshe mai taushi, da harshe mai taushi na nasiha da jan hankali da nusarwa. Annabi ya ce masa kul bi yaminika, ka ci da hannun damanka. Kun ga wannan kalmar, ci da hannun damanka, daina cin abinci da hannun hagu, can za ka ci hannun damanka. Wannan kalmar akwai kaushi a cikinta? Akwai alamun kausasawa? Babu. Ƙala, shi wannan mutum kai tsaye sai ce la astati'u, ai ba zan iya ba, ba zan iya ba kawai. Ƙala, sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lastata'ata, kada Allah ya sa ka iya. Fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alaihi, sai annabi ya masa mummuna addu'a, kada Allah ya sa ka iya. To shine marwacin hadisi sai ce ma mana'ahu illa al-kibar, babu abin da ya hana shi ya sa hannun dama sai sa abinci sai girman kai. Abin nufi malamai suka ci fasori guda biyu, imma dai girman kai ne ya hana shi ya sa hannun daman sai daina ci da na hagu lokacin da annabi ya umarce shi, ko kuma tun asali abin da ya sa shi ya ci abinci da hannun hagunsa shine girman kai. Kuma lokacin da annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi gyara masa me ya kamata, sai ya dau gyara. To dama babban mutakabbiri shine mutum da za a ce masa ga daidai ya kibi, wannan ɗaya daga cikin alamun babban mai girman kai kenan. Mutumin da shi baya jin shawara kowa sai tasa, duk abin da ya kawo shine daidai, duk abin da wani zai kawo masa wanda ba shi ba zai kushe shi. Yan uwa, wannan alamar girman kai ne, kada ka sake ka siffanta daga wannan abu. Nabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa daman girman kai shine kin gaskiya da kuma rena mutane. Kowa ba kowa bane, kowa banza ne, kai kadai ne mutum. To wannan girman kai, sannan kuma kin gaskiya, babu wanda isa ya ga maka gaskiya. Ka sa akwai mutanen da inda ya abu to ko karbi da shi, inda ya abu karbi da shi, saboda inda ka ga masa gaskiya ba zai dauka ba. To idan ka san kana da irin wannan siffar, sai kai kokari ka raba kanka da ita dan mummunar siffa ce girman kai ne wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ba zai shiga aljanna ba wanda ya kasance akwai kwayar zarra ta girman kai a cikin zuciyarsa wallahi haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min alkibar ba zai shiga aljanna ba wanda ya kasance akwai daidai da kwayar zarra na girman kai a cikin ransa to kaga sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana abubuwan da zasu kai mutum zuwa girman kai shine kin gaskiya da raina mutane idan mutum haka yake sai ya kokari a lokaci bai kure masa ba sai ya gyara to kun ga wannan mutumi lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya masa gyara yace masa sa hannun da maka ci abinci saboda ba a cin abinci da hannu sai girman kai ya motsa sai jiji da kansa ya motsa sai yake gani shi ba zai ba ba ko ni gama garin mutum ne ba shi gyara ba annabi ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da kansa sai ba zai ba sai annabi ya ce masa lastata sahabin hadisin yake ce mana fama rafa'aha ila fihi daga lokacin bai ƙara iya daga hannun nasa ya kai shi zuwa ga bakin sa hannun sa ya ta shanye ina fata an fahimta hannun nasa gaba ɗaya sai ya shanye ba sai hannunka lafiye bane zaka iya dauka ka kai shi abinci da shi to hannun nasa gaba ɗaya sai ya shanye tun daga lokacin hannun daman nasa hannunsa na dama bai iya ƙara daga shi kai shi zuwa ga bakin sa to wannan malami suna kawo shi cikin ɗaya daga cikin abin da yake nuna wajabcin cin abinci da hannun dama kuna gani inda ake cin abinci da hannun dama mustahabi ne ko kuma ganin dama ne annabi zai masa addu'a da hannunsa zai shanye ba zai masa ba tunda ko ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi masa wannan addu'a hannunsa ya shanye to malami suka ce cin abinci da hannun dama ɗan uwa wajibi ne dole ne dole ne wato barin gaya mana wani abu hatta biskit ko alawa da zaka siya waɗannan su madiya sunansu abinci ba ana nufin abinci wai sai shinkafa da wake ko taliya ko kaza a gabanka ba abin da ake nufi da abinci ai abin da ake ci duk abin da zaka ci sunansu abinci idan ka ɗau biskit zaka ci da wani hannu zaka ci hannun dama idan ka ɗau alawa zaka sha da wani hannu hannun dama ruwa lemu kullum muka zo irin wannan gaba ana buga mana misali hatta shayi da biredi in zaka sha haramun ne ka kurbi shayi da hannun dama ka gutsir biredi da hannun hagu dan uwa wannan haramun kake aikatawa ka sha kulban lemo da hannun dama ka gutsir biskit da hannun hagu dan uwa haramun kake aikatawa ya kamata kai shine sai ka kurbi lemo da hannunka na dama ka ajiye shi ka dauko biskit da hannunka da dama ka gutsira shikenan amma wannan hadin gambizar wallahi wannan yahudanci ne wannan ba addinin musulunci bane saboda kan kwadole ne mu guji irin waɗannan abubuwa galibi arna sun wasu daga cikin ɗabi'un arna sun riga sun shiga ɗabi'un mu sun cakuɗe saboda ka su galibi ba su da tarbiya mutum zai ci abinci da hannun hagu da hannun dama haka shi yasa ku ga idan aka ajiye abinci a gaban su sai ku ga an kawo cokali kala uku nan ga cokali mai fadi ga cokali mai yatsu ga kuma wuka to hannun yanka guda nawa ne saboda Allah to sai ga an dauki wannan cokali mai fadin an rike shi da wannan sai a dauki ɗayan kuma sai a rike shi da wannan sai a yanka nan sai a cako da wannan galibi ya ga da hagun kuma ake ci sai a cako da hannun hagun kuma sai a ci to wannan wani yana gefe shi wannan abin da yake burge shi yake kayatar da shi burge shi yake kayatar da shi ma da ya dan samu dama shikenan an dan jira saurar irin wannan rasuwar inda ake dan sai da abubuwa masu dan tsada falle ɗaya 500 da sauransu an kawo masa irin wannan abubuwan shikenan shi ma sai ya dauka zai gwada abin da ya ga ana yi a TV wallahi ƴan yahudanci ne wannan yahudanci ne wannan ko shakka babu duk irin wannan ɗabi'un ƴan uwa su ya kamata a ce muna kokarin guje musu ɗabi'un mu na addinin musulunci babu ɗabi'un da suka kai su kyau babu ɗabi'un da suka kai su tsafta wallahi kamar waɗannan abu su ya kamata a ce mun rike su ya kamata a ce sun yi koyi da mu dan mai mutumin da bai san kansa ba ya kasance da shi zaka rinka koyi shi yake burge ka shi yake kayatar da kai da yawa daga cikin wasu wanda suke gani boko ya musu tasiri suna gani irin waɗannan abubuwan su ne abubuwan da suke kayatar da su suke burge su amma wallahi toshewar basira ce rashin tunani Allah ya shirar da mu gaba ɗaya ƴan uwa wannan hadisi muttafaqun alaihi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi a cikin ingantaccen littafinsa باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل في جماعة إلا بإذن رفقته to ƴan uwa ga wani ladabi daga cikin ladabancin abinci babi ne da zai bayani game da hani akan alqiran abin da ake nufi da alqirani anan shine gwamawa hadawa baina tamrataini tsakanin dabino guda biyu wa nahawihima ko abin da ba dabino ba idan abincin da za ku ci kai da ƴan uwan ka ya kasance abinci ne mai kwaya kwaya abinci mai kwaya kwaya misali kamar dan wake kaga dan wake ya kwaya kwaya ne ko ko irin doya haka ayayyan ka doya ita ma kwaya kwaya ce to ba daidai bane dan uwa ka rinka daukar dan wake guda bibi kana ci an fahimta daidai zaka rinka ci dan uwa sai dai idan kai kadai ne in kai kadai ne abincin ka ne in goma goma zaka ci wannan babu wanda ya hana ka in dai bakwaran ka zai iya dauka shikenan in kuma ka je ka kware to shikenan kuma wannan kai ka jiyo amma in dai ku biyu ne ko ku uku bai halatta ka rinka daukar wannan dabinon guda bibiyu ko wannan dan waken guda bibiyu ko wannan doya guda bibiyu ko duk abin da yake abu ne mai kwaya kwaya haka baya halatta irin wannan idza kana idza akala fi jama'atin idan mutum yana cin abincin ne a cikin mutane illa bi idni rifqatihi sai da izinin waɗanda kake cin abincin tare da su jama'ar da kuke cin abincin tare da su idan daman ka zo ka zauna ne kana jin yunwa kwarai to sai ka nemi izini tunda za a fara to kun gani ko wallahi yunwa nake ji saboda haka wannan cin abincin naku ne in ga ba zan iya shi ba zan daukar abin da yafi guda daidai ba shikenan ba in suka ce ka dauka shikenan idan kuma suka ce a wallahi ba su yadda ba to shikenan bai halatta kuma ka ci gaba da cin guda abin da yafi guda daidai din ba dole ne ka tsaya a haka amma in sun baka izini ka ci abin da yafi daidai din shikenan idan goma goma ya ka ringa dauka shikenan indai sun baka izini to kun ji wannan ladabi saboda Allah idan ba addinin musulunci ba zai koya maka wannan ladabin babu me yasa aka wannan ladabin me yasa saboda a kiyaye haƙƙin musulmi kada wani ya rinka ji ka zalunce shi lokacin da kake cin bibiyin nan wani ba zai yi maka magana ba amma kuma yana kullata ka a cikin zuciyarsa ba haka bane kana masa zalama ana cin abinci sai labari ya tashi wani ana cin abinci hurhudi ya rinka hadawa sai addinin musulunci ya ce a'a kayi abin da dadin ransa idan shi ya baka izini yace kai shikenan sai kai idan kuma bai yadda ba sai ka ce da kowa yake ci hadisi na farko an jabala tabin suhaym qala an karbo daga jabala dan suhaym yace asabana am sanatin ma ibn zubair a wata shekara ta fari ta same mu tare da abdullahi dan zubair mun shiga cikin fari yunwa kenan a wata shekara muna tare da Abdullahi dan Zubair a garin Makka kenan Abdullahi dan Zubair kamar yadda kuka sani shine dan gidan Asma binti Abi Bakar as-Siddiq wanda kuma da ne ga Talha ga Zubair bin al-Awwam ɗaya daga cikin mutum goma da ake musu al-bashir da al-janna tun suna duniya wanda kuma shi Zubair din kani ne na Annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi saboda da mahaifiyar Zubair mai suna Safiya da mahaifin manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi Abdullahi ya ne wane da kanwa haka suke yace faruziqna tamran sai aka azurta mu da samun dabino sai muka samu dabino bayan yunwa ta ci kaga lokacin da mutum yake a yunwa sai ya samu abinci ya kake ganin cin abincin sa ai galibi ba a fiye yi a hankali ba za ga hannu baka hannun ƙwarya haka mutum yake wa kana Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma babban sahabi Abdullahi dan Umar yadda Allah ta kara tabbata a gare shi ya kasance ya murru bina wa nahnu naakulu yakan wuce ta inda muke alhali a lokacin muna cikin cin wannan dabinan fa yaqulu sai ce mana la tuqarinu kada ku gama tsakanin dabino da dabino ku ci kada ku hada dabinan kada ku dauki dabinan da yafi daya ku ci idan zaka dauka ka dauki guda daya kawai sai musu nasiha amma me yasa ga musu haka ra'ayinsa ne radin kansa ne a yace fa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naha anil iqrani saboda annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana gwama tsakanin dabino da dabino ko abinci da abinci idan kuna cin abincin da yake mai kwaya kwaya ne to kun ga tunda ya kawo manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ashi ya fitar da kansa ko yanzu umarin nawaye na manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam sun mai kunu sannan sai ya ce musu illa ayyasta azina rajulu akahu sai dai idan mutun ya nemi izinin dan uwansa da suke cin abincin tare ya bashi izini ci zaka iya ci to wannan babu laifi sai mutun ya ci abin da yafi guda ɗayan wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito na'am 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 yana tambaya ne ce misali kamar gyada an sai ta 50 ko ta 20 azubi ta ana ci to ita ina gani gyada da mai ai dole kana bukatar in ka dauka ka bare sannan ka ci saboda haka babu ne da mutum zai dauka guda biyu tura a baki lokaci guda ba sai dai kawai abinda mutum zai iya wannan ya fi wani sauri in wani ya fika saurin barewa da murmushewa da abin nan shine zai fika abin saboda haka wannan abin sa ba irin wancan bane akwai bambanci wancan shi wannan abu ne da mutum zai dauko lokaci guda kuma ya kai baki wallahi ta'ala alam na'am eh eto wato wannan bai kama ba bai kamata ba akwai wadanda idan aka zuba abu kamar gida ko gurji aka sai iba da yawa a nasa sai yirke sai ya rinka ci ankali ankali to kaga wannan bai kamata ba abin da ya kamata shine ka rinka dauko wanda zaka ci idan ka gama sai ka dau wata dan wannan matsalarsa shine idan ka dauki ta hannunka kuma wannan ta kare ka ita ta hannun taka ba kaga wani abu ne dai wanda kai shi kai akwai zarmiya a cikin sa bai kamata ba abin da ya kamata shine sai ka dauki wata zaka ci idan ka gama sai ka dauki wata abin da ya kamata kenan wato in dai abu ba kai kadai bane bari ka kiyaye haƙƙin wanda muke mu'amala da su ko ta cin abinci ko ta abin da ya kamata haka Allah ya sa mu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am subhanallah eh to wannan wani abu ne da bai ce wani ba zai damka ba amma zai sai to mai ƙwari ya dauke to wannan in ya dauke mai ƙwari ai babu wani abu ne tunda kusan abu ne da aka ajiye a ci ba za a ce dole sai mutum ya dauki mai ƙwari ko kuma an raba ta wannan ya dau mai ƙwari wannan ya dau mara ƙwari ba a wacce kaga ce maka a ciki ka dauka in kaga mai kyau a ciki ka dauka kace shikenan babu laifi shi ma sai ya duma mai kyau a ciki ya dauka ci Allah ya sa mu dace babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba'u babun abinda yake babun da zai mana bayani game da abinda zai aikata ko kuma zai fada waye wanda yake cin abinci amma baya koshi wanda zaka samu yana cin abinci amma kuma kullun zai ci ba zai koshi ba to ga sirri annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba mu sai mu saurara mu je da kyau عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وانا حديث أنكر قوشي لقى صحابي وحشي بن حرب وحشي بن حرب أنسى شايفه شيني وانسى صحابي لك شي سيدنا حمزة سيد الشهداء عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا يقول wato galibi abin da yake faruwa shine wannan sahabi Hashim bin Harb an kawo wasu kissoshi waɗanda an rawwaja su an shawwa shi gaba ɗaya sun fita daga ainihin yadda suke ambe da su wani abubuwan na daban galibi kissar da kusan kowanne ɗaya daga cikin mu anan ko dai ya santa ko ya taba jinta ko kuma ya taba kallo a TV a wani film da aka hada ake cewa tarihi annabi ne ake haskawa cewa Wahshi bin Harb bawa ne ga Hindu bintu Umayya wanda matar Abu Sufyan ce cewa ta ce idan ya kashe Abu Sufyan idan ya kashe Sayyidina Hamza ta yanta shi wanda za ku ga ana nuna cewa da Wahshi ya kashe shi ta je ta tsaga cikin sa ta dauko hanta ta gatsa wannan duk tatsuniya ce ƴan uwa wannan ruwaya ce munqati'a ba ta da inganci amma abin da ya inganta a cikin littafin sirri wanda Imam al-Bukhari ya rawaito wani sashi Imam Ahmad dan Hanbal ya rawaito wani sashi hakan Ibn Hisham a cikin sirarsa hakanan wasu daga cikin malama hadisi da yawa sun rawaito yadda kissar take wanda shi Wahshi din da kansa shi ya bada labari cewa shi bawa ne na Jubair bin Mut'im ai an san waye Jubair bin Mut'im ko sahabi ne na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi galibi a cikin hadisin da muke karantawa za ku ji ana cewa an Jubair ibn Mut'im to shi wannan Jubair bin Mut'im din shi Wahsh ibn Harb bawan sa ne asali. To abin da ya faru lokacin da aka yakin Badar, Hamza bin Abdul Muttalib baffan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kashe baffan Jubair bin Mut'im mai suna Tu'aima bin Adi. Shi Hamza shine ya kashe shi. To a lokacin shi Jubair bin Mut'im bai shiga addinin musulunci ba, abin kuma yana damun sa. Abin yana damun sa kwarai da gaske. To sai ya kirawo bawansa wanda shi Wahshi mutum ne da yake ya kware wajen iya harbi da mashi, wajen iya jifa da mashi, yana da baiwa ta wannan bangaren. Sai ya kirawo shi ya ce, abinda nake so kawai idan za a fita yakin Uhud, Hamza nake so ka kashe mu, idan ka kashe mu shi na yanta ka. Saboda haka Wahshi ya ce, lokacin da aka fito yakin Uhud sai na fito tare da mutane. Ya ce, ni ban ma san Hamza ba, ban taba ganin Sa'ida ba. Lokacin da aka zo ga rundunar musulmai, ga rundunar mushrikai, mutanen Makka, saboda haka sai ɗaya daga cikin mushrikai ya fito ya mubaraza, ya nemi mubaraza. Kamar yadda abin yake, Hamza ya fara fitowa ya nemi mubaraza, cewa abin da ake nufi mubaraza shi ne ɗaya da ɗaya, ni na fito wani ma ya fito mu gafsa ni da shi, shi ne mubaraza. To sai wani daga cikin mushrikai ya fito, Wahshi ya tambaya ya ce, waye wanda? Sai aka ce masa, ai shi ne Hamza. Da ya ji shi ne Hamza kawai, shi kenan sai yake ɗan ya samu mashinsa ya seta shi, sannan yake ɓuya tsakanin nan da nan wajen. Ana yaƙi, shi Hamza kawai yake fako, ba ruwansa da kowa, har sai da ya tabbatar ya samu target ɗin da zai iya harbin Hamza. Saboda haka sai ya jefe shi da mashi, ya same shi a nan kusan bana ɗin cikinsa, kusan ƙasan cikinsa, sai da mashin ya ɓullo ta baya. Ya kashe Hamza. To wannan shi ne abinda ya inganta shi Wahshi shi ne kashe Hamza, amma ba da izinin wa ba, ko kuma ba da sawarwa ba, Hind binti Utba, kamar yadda da yawa daga cikin malaman tarihi suke kawowa. To yake cewa bayan ya kashe Hamza, sai yake ta tunanin cewa me zai yi wanda zai goge wannan laifin da ya aikata. Kafin a kai nan, lokacin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin Fatu Makka, ya buɗe garin Makka, yana garin Makka shi Wahshi, sai ya gudu, sai ya koma Ta'if. Lokacin da addinin musulunci ya ƙara samun bunƙasa, mutanen Ta'if suka shirya, suka kimta, za su zo su karɓi addinin musulunci a wajen manzon Allah, tsira da amincin Allah tsara tabbata a gare shi. Sai shi Wahshi ƙasa ta mai kunci, kamar yadda yake faɗa da bakinsa, yake cewa, sai na rasa inda zan sa kaina. Yanzu gashi mutanen da nake kokarin fakewa a cikin su za su je su karɓo addinin musulunci, ni kuma na san Muhammadu yanzu sallallahu alaihi wa sallam ido na idansa, idan ya gani sai ya sa an kashe ni. Yace, sai na rasa inda zan sa kaina. Sai aka samu ɗaya daga cikin mutanen Ta'if, sai yake ga masa cewa, baka san cewa Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam duk mutumin da ya shiga addinin sa baya kashe shi ba? Yace, to wannan magana sai ta yi min daɗi. Yace, sai na kimtsa ni ma sai na tafi garin Madina. Sai na je na rinka lallabawa, sai da na je kusa da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, daga ni sai shi, sai na tsaya a kansa kawai, sai ni kalmar shahada. Ina fata mun fahimta. Wai kan ma ya fito masa gaba ya gan shi kamun ya gama furtawa ya sa a kashe shi. Saboda shi abin da yake ɗauka, in dai manzon Allah ya gan shi sai ya sa an kashe shi, saboda yadda Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya damu lokacin da aka kashe Hamza. Saboda haka Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zauna da shi, ya ce, a ya ce, Wahshi kai ne? Ce, ni ne ya Rasulullah. Sai ka karɓa addinin musulunci? Ya ce, kwarai da gaske. A wata ruwa aka ce, ya ce masa, ba ni labari da kashe Hamza. Lokacin da ya gama ba shi labari gaba ɗaya, sai ya ce, to da Allah ina so ka ɓoye min fuskar ka gare ni, in daina ganinka. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, neme shi da ya daina yadda suna haɗuwa, saboda in dai ya gan shi zai tuna masa wancan mikin da ya masa na kashe Hamza. Yace, a lokacin bai ƙara yadda sun haɗa da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba, har Annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam. Amma da yayi me ya karɓa addinin musulunci. To wannan kashe Hamzan da har yanzu ne masa raɗaɗi a cikin zuciyarsa. Ana haka sai aka samu yaƙoƙi da za a yi na masu ridda. An samu wanda suka bi addinin musulunci suka yi ridda a lokacin Sayyidina Abubakar. Sayyidina Abubakar ya shirya rundunoni kala-kala domin a je a yaƙe su. Wahshi yace, ni ma a lokacin sai na fito da makamina, sai na nufi ɓangaren da za su je su yaƙi Musalamatul Kazzab. An san Musalama ko? Musalama ɗaya ne daga cikin mutanen da suke da'awar annabta ya fito ya ce shi ma annabi ne yana cikin kabilar Banu Hanifa Banu Hanifa ake ce musu yace to sai na shiga cikin wannan tawagar da ya sayake shi yace ni ido na dama idan sa abinda nake so shine ne Allah madaukakin sarki bani dama na kashe shi in samu nasara akan sa abinda ko ya faru kenan bayan yaki yaki gumuzu ya gumuzu yayi amfani da mashin sa da kuma iya da korewar sa ta iya jifa da mashi ya jefi mai Sulaiman shi ma a tsakankanin kirjin sa shi ma sai da mashin ya fito ta baya ya kashe Sulaiman to shine a lokacin sai ya ji dadi yake cewa alhamdulillah laqad qataltu khayran nas fil jahiliya wa qataltu sharran nas fil islam yace alhamdulillah na gode wa Allah na kashe mafi alkhairin mutane a lokacin jahiliya lokacin ban shiga addinin musulunci ba shine wa Hamza yace yanzu kuma gashi na kashe mafi sharrin mutane shine Musulmatul Kazzab yace ina fata Allah madaukakin sarki ya wanke min wancan mikin da wannan abin da to wannan shine Wahshi bin Harb amma duk kissa da ake kawo na Hindu da sauransu ba ta da inganci musamman in Shi'a suna ƙara rura mata wuta suna ƙara fito da ita saboda me saboda abin ya shafi Abu Sufyan da danginsa kun san kuma yadda ƴan Shi'a suke da dangin Abu Sufyan kun sai da suke zagin abin nan Muawiya bare kuma dan sa Yazid Allah madaukakin sarki kiyaye to Wahshi bin Harb shi da rutumana hadisi na Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace anna ashabar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qalu hakika sabban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ce ya rasulullah ya manzon Allah inna na'kulu wa la nashba'u sai rasulullahi muna cin abinci amma ba mu koshi me yake faruwa qala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace fala'allakum taftariquna me yiwa ne in za ku ci abinci rarrabuwa kuke Allah ya sa an fahimta me yiwa idan za ku ci abincin wancan kwanan sa daban wannan kwanan sa daban wannan kwanan sa daban me yiwa haka kuke yi wato wannan zai nuna maka yadda da take da yanzu da shekaru 20 da suka wuce a baya ko abin da ya kama da haka za ka ga manyan mutane da tawa zai wara ka ga mutum yana cin abinci shi shi kadai haka ne da wahala za ka ga idan ya dawo daga kasuwa za a fito da abinci a aje zai jira makocin sa ya fito wancan ma ya fito kowa da nasa a zo a ci wanda yake da shi zai ci wanda ba shi da shi ma zai ci wucewa ma idan mutum yazo idan yazo yi ta wajen su zai samu albarka wanda yazo yana ci abinci ya koshi ke ba ma wannan ba hatta kananan yara ni kaina a lokacin na taso na san cewa akwai lokacin da ba ma cin abinci mu kadai akwai abin da ake cewa ciyayya wallahi ba a cin abinci mutum daya za a zama maka abinci sai ka dauka ka fito da shi waje shi ma wancan zama sai fito da shi waje sai a haɗu gaba ɗaya sai a ci sai an yi ciyayya ina fata an fahimta to a lokacin albarka ce Allah madaukakin sarki yake saukawa a cikin wani abincin da ake ci amma yanzu fa ƴan uwa yanzu fa kowa shi kadai yake cin abincinsa yanzu wani ma shi saboda tsabar gonan cewa da ƙwarewa ko da matarsa baya cin abinci da ƴaƴansa a cikin gida kwanan sai shi kadai ne wa da wula sharika lahu idan aka zuba masa shike ne sai ya koma gefe idan ma ba aka ci da mutanen waje ba ai albarkar tana nan ka ci da matarka ka ci da ƴaƴanka man a zo wani a ci gaba daya ba shikenan ba to ku kalli abinda manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga musu cewa la fa'allakum taftariquna me yiwa kuna cin abinci daban-daban ne ba taruwa kuke ku ci ba wannan shi yasa suke cin abinci ba sa koshi ɗaya daga cikin dalilan kenan qalu na'am sai ku suka ce da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi eh ya manzon Allah haka ne mu kadai muke cin abinci kowa shi kadai yake cin nasa qala to sai Annabi ya ba su shawara wacce su sun dauka sun yi aiki da ita kuma sun ga canji mu ma kuma idan muka dauka maka aiki da ita insha Allah ta'ala kowa zai ga canji ne manzon Allah ya ce musu sallallahu alaihi wasallam yace fajtami'u ala ta'amikum ku hadu akan abincinku ku hadu akan abincinku idan zaka ci abinci ka daina ci kai kadai dan uwa ka daina ci abinci kai kadai shi yasa da yawa daga cikin magabata aka ce akwai wadanda wallahi ba sa iya cin abinci su kadai idan ma sun rasa wanda su ci da shi a gida za su fito da shi su zauna akan hanya suna jiran wanda zai zo wucewa sai masa bismillah dan Allah wani a taimaka a zo mu ci abinci shi dai ba su ci shi kadai saboda irin waɗannan abubuwa
shi sa kaga da kuwa alhamdulillah an samu hadin kai an samu kaunar juna an samu taimakekeniya haka ne ko ba haka bane an samu an samu duk labarai haka jana cewa ai da makoci sai kama dan makocin sa ya dake shi idan baban sa sai masa godiya me ya ja wannan irin waɗannan abubuwan makoci zai kama ɗan makocin sa ya je sa su a makaranta makoci zai kama ɗan makocin sa ya kai su a musu kaciya makoci zai kama ɗan makocin sa ya kai su a gwada su a musu dinki duk makocin sa bai sani ba duk me ja wannan duk irin waɗannan abubuwan ne akwai albarka a rayuwar mu a lokacin amma yanzu kowa ya ware yake ji shi kadai ya isa akan kansa ya kula da kansa da iyalinsa shikenan sai Allah ya bamu kuma to shi sai ga yanzu tsakanin makoci da makoci sai a hankali fada ake yi gaba ake yi tsakanin matarsa da matarka fada ake kai ma da shi kuma kawai sai dai hai hai ne kawai a wuce din me ja wannan yanzu ba ma ka da kidan makocinka ba fada ma an kai masa wannan ya dawo sai ya nuna maka bacin rai a fuskar sa wani idan ka dauki dan sa kaje ka kai shi aka masa kaca idan ya dawo wallahi sai kun hawo sama da shi dan me ya ka dau dan sa aka shi ba irin wannan kace yake so ta gargajiya ba taka sai wallahi sai wani sai yayi mu ma yan sanda akan wannan Allah din me yake ja wannan Allah ya eba irin wannan albarkan ne yanzu idan zamu dawo mu ci gaba da irin wannan dabi'un da muke yi da wallahi wacin albarka tana nan Allah ya dauki sarki zai dawo mana da ita mu ne muka ce ba ma so muka janye shi yasa sai Allah ya rike kayan sa amma tana nan da mun dawo mun ci gaba da abin da muke Allah madaukakin sarki zai karasa kan mana ita annabi tsira da aminci su karata tabbata a gare shi yace musu ko hada akan abincin ku rinka ci tare wafkur ismallahi sannan ku ambaci sunan Allah akan abincin idan za ku ci yubarak lakum fihi za a yi muku albarka a cikin abincin to kun ji abin da yake jawo albarka abinci abu na farko a ci tare a ci da yawa abu na biyu kuma ambaci sunan Allah akai amma abin da nake faɗa da zuwa duk tasirin tuwar turawa ya lalata mu yayin saboda ruwa ma ko wani abu ne da ake ko walima ko wani party ko wani abu za ka ga idan aka tashi zuwa abinci kowa shi kadai ake zubo masa shi sai aka yi wani dan karamin plate zagaye dan kadan nan mutum ɗaya ne sai a zo ma abinci a kawo maka naka ne kai kadai wancan shi ma shi kadai wancan shi ma shi kadai wani zai bismillah wani bai bismillah duk shedanu ne a wajen ana ta cin abinci da shedanu me yasa ba za irin abin da ake a gidan biki ba da idan ka je gidan biki da iyayya suke katan faranci ne za a ciko shi da abinci sai mutum goma su zo su zagaye wani abincin a rinka ci ba haka bane wancan ma a ciko shi a kawo mutum goma su zagaye shi ana cin abinci ana raha ana dariya ana wasa da dariya shikenan amma ni ina ci ni kadai kai ma kana ci kai kadai shi ma yana ci shi kadai shikenan babu albarka a ciki Allah ya kwashe ta to ɗaya daga cikin sirrin da yake kawo albarka kenan shine a hada a ci abinci tare sannan kuma a rinka ambatan sunan Allah madaukakin sarki akai Allah madaukakin sarki ya datar da ku wannan hadisi rawahu Abu Dawud Imam Abu Dawud ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafin sa hadisi na ƙarshe da zamu dakata a kansa babul amri bil akli min janibil qas'ati wan nahi anil akli min wasatiha babin da zai bayani game da umarni da cin abinci min janibil qas'ati ta gefan kwano ko abinci ko a kuma zubin abinci ya kasance in zaka ci abinci inda gabanka yake gefan abincin nan ake ci wallahi da kuma hani anil akli min wasatiha game da cin abinci daga tsakiyar kwano shi ma wannan duk mutumin da ya dan kwana biyu zai ga da iyaye suna faɗa akan irin wannan da zaka ci tsakiyar abinci sai a ce ba kyau babu kyau wato da abin da bambancin da yanzu shine da akwai ilimin dan kadan amma akwai himma sannan akwai aiki yanzu akwai ilimin da yawa ko ina gashi nan gidan radio gidan TV ko ina ana bada ilimi amma akwai lalaci kuma akwai rashin aiki yan uwa ba haka bane yanzu a cikin iyayen mu na da zaka ga gaya musu kai zai a ce abu kaza babu kyau bai taba jin hadisi ko aya akan wannan ba amma in ya rike wannan har mutu sai yana amfani da shi abu kaza ko zai a ce masa babu kyau ba ba katar aya ko hadisi ya yadda tunda wanda ya ga masa an ce masa malami ne ya yadda amma kai yanzu ayoyi nawa ka sani hadisi nawa ka sani da nawa kake amfani nawa ka watsar bayan bayan ka bambancin mu da su kenan akwai ilimin dan kadan ada za ku ga babu ilimin da yawa babu ilimin da yawa duk littattafan da muka sani za ku ga littattafan mu ne na gida waɗannan littafai sun rabu salihi ne su bulugul maran su bukhari su muslim duk da can can ba a san sai yadda ya kamata ba littafan da aka sani shine littafanmu na gida qawaidi ahlari ashmawi iziyar tala su ake idan mutum ya gama karanta su waɗannan fiqhin malikiyan to ya zama malami mutumin da ya san iziya ya san risala babban malami ne a unguwarsu amma yanzu dan karamin yaro dan shekara 15 sai ga yayi iziya yayi risala yayi kaza yayi kaza yayi kaza bambancin mu da su ke na'am na'am gaskiya ne amma kuma ba me yasa wannan ai kowa kai sai ya gabace tambaya ni me yasa ba na aiki da abin da nake ji kai me yasa ba kai aiki da abin da kake ji shi me yasa ba aiki da abin da yake ji ai abu ne da yake kusan kamar yadda na faɗa a baya kusan albarkar abin da yake jawo ta shine na farko sun yadda da malaman da suke koyar da su sun yadda cewa malamai ne sannan kuma suna jin abin da suke ga yake ga musu wani sako ne na Allah da manzansa amma galibi mu yanzu makarantun da muke zama na zama makaranta ne kawai tabarruka dan neman albarka ba dan a ga mana mai aiki galibi sannan bambancin yanayin abubuwan zamani abubuwan da ya saka za su shigaltar da mutum a wancan lokaci ba su da yawa akan abubuwan da ya shigaltar da mutum a wannan lokaci akwai bambance da yawa gaskiya amma a yanzu ban makara ba idan na wayoyo na ce zan yi aiki insha Allah ta'ala daidai gurgurdan iyawata kai ma ka ce zaka shi ma ya ce zai za mu samu gyara kowa ya fara gyara kansa da kansa me ba na yi yanzu me na ji na san cewa daidai ne addini ne ba na aikatawa sai na ga aikatawa shi ma haka kai ma haka to a cikinmu idan muka fara samun gyara kowanne akwai wasu a ƙarƙashinsa wani yana da mata da ƴaƴa wani yana da abokai haka sai abin ya fara gyara manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi kadai ya fara da'awa a garin Makka shi kadai kowa a lokacin ba wani musulmi a lokacin duk gumaka ake baututa mu amma kun ga a hankali sai da ya kasance babu inda addini bai shiga ba a duniya yanzu irin wannan jajircewa ce abinda ake bukata yanzu me yanzu ke Allah madaukakin sarki ya shirye da mu fihi qawluhu sallallahu alaihi wa sallam kull mimma yalika a cikin wannan babi akwai fadin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya ce wa kull mimma yalika da yake wancan agola nasa bayani cewa ka ci abin da yake gabanka to kun ga idan mutum zai ci abin da yake gabansa abin zai ci tsaki abinci ba ko yawa abin da yake gabansa gefe ne idan kuma tun yi tsaki abinci gabanka ne to ka saba wannan hadisi saboda haka idan mutum ya tashi cin abinci ba a cin tsaki abinci saboda albarka tana da tsakiyar ne idan kuma ka cinye tsakiyar ko ka fara ci daga tsakiyar to ka cire albarka ke to shi yasa kowa sai ya ci gabansa ko kai kadai ne wannan ba a so ka ci tsaki abinci ko kai kadai ne za dai ka ci gefe da gefe amma tsaki abinci ba a so an ibn abbas radiyallahu anhuma an annabi sallallahu alaihi wa sallam qala an karbu daga Abdullahi dan Abbas da Allah ta'ala tabbata a gare su yace daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace albarakatu tanzilu wasat at'am fakulu min hafatihi wala ta'kulu min wasatihi albarka tana sauka ne a tsakiyar abinci saboda haka ku ci daga gefe da gefen abinci wala ta'kulu min wasatihi kada ku ci daga tsakiyar abinci wannan hadisi rahu abu dauda wa tirmizi wa qala hadithun hasanun sahihun وعن عبد الله بن بصر رضي الله عنه انكر بودك عبد الله بن بصر يدى الله تعالى تبتا اغريش قال يتي كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعه يقال لها الغراء النبي صلى الله عليه وسلم تسقر تبتا اغريش يا كسنسينا ده wani mazaban abinci ko kace kwano ko kace daru يقال له لها الغراء shi kansa wannan kwanan a suna ne da shi abinda ake kiransa shine الغراء يحملها اربعه رجال اذا aka tsaka shi da abinci mutum hudu ne suke iya daukar sa kun ga shi ba kadan bane kwanan da za a ce mutum hudu ya su dauke shi mutum ne ya su ci abinci a ciki da yawa shine amsar falamma abhaw wasajadu buha lokacin da suka hantsanta suka hantsanta shine suka shiga lokacin hantsi lokacin da suka kai hantsi wasajadud duha suka yi nafila ta sallar da ake ce mata sallar walha suka yi ta a lokacin sallah ce mai falala ƴan uwa annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi Abu Hurairah wasici da cewa kar ya ba abubuwa guda uku a rayuwarsa daga ciki ɗaya daga ciki ya ce masa kar ya bar sallar walha na biyu kada ya bar azumin kwana uku a cikin kowanne wata su ne ake ce musu ayyamul bayd na uku kada ya kwanta ba tare da ya shafa'i da wuturi ba yace tunda annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi man wasicin ban ƙara barinsa ba sannan ku sani cewa kowanne ɗaya daga cikin mu akwai sadaka a cikin gaban jikinsa gabanka guda 360 akwai sadaka kowace ta wajibi da sai ka fitar masa ba sadaka ta kuɗi ba dan uwa kada ka tsorata subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar umarni da kyakkyawa hani da mummuna ka taimaka wa dan uwanka abinda zai dauka ba ka tsora masa wannan shine sadakar da ake bukata to amma da ƙarshen hadisin sai manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gareshi yace dukkanin waɗannan abubuwan da zaka yi na sadaka akwai nafila da zaka yi ta sallar wal haraka abi kawai di ya fanshe ka ya bada sadaka waɗannan abubuwan naka gaba ɗaya ina fata an fahimta raka'a biyu kawai zaka yi za a baka ladan kamar ka bada sadakar gaban jikinka gaba ɗaya 360 tashi kun ga bai kamata mu rinka barin sallar walha ba ƴan uwa abu ne mai falala yanzu galibi za ka an bar sallar walha wai sai da tawani suke galibi da tawani suke da iyayen mata da suke gida amma da wahala kaga saurayi yana sallar walha wanda ba karamin romo ne wallahi muke bari ba abubuwa ne kananan kaya da kana raina su amma suna kai ka inda baka tsammani muke yayi ta yace to lokacin da muke sallar walha utiya bitilkal qas'ati sai aka zo da wannan daro na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da abinci a ciki yani wa qad furida fiha alhali an kawo abincin da ake ce masa afsaridu a ciki afsarid shine gurasa ce a zuba mata mai da nama a cakuda saboda haka aka zo cike da wannan daro yace faltafu alaiha sai suka kewaye wannan daran aka kewaye shi aka masa kawanya falamma kafuru lokacin da suka yi yawa sai kasance wajen ya dan tsuntsuke saboda yawan su jaffa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kafa guyoyinsa a ƙasa a irin wannan zaman shine mutum ya kafa guyoyinsa a ƙasa ya zauna akan digadigansa an fahimce shi kuwa wai zai kwatanta mana dan kowa ya gane yawa irin wannan zaman da malam Auli ina fata an fahimta kowa ya gani ai ko yawa to irin wannan zaman annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa qala a'rabiyun sai wani balaraban kauye yace ma hadhihi al-jilsa ya manzo Allah wannan kuma wani irin zamani qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace inna allaha ja'alani 'abdan kariman Allah subhanahu wataala ya sanya ni zamto bawa ne ni mai karamci wala mai ja'alni jabbaran 'anidan Allah bai mai da ni zamto bawa ne mai jiji da kai ba mamugunci mai taka mutane Allah bai mai da ni zamto haka ba ma'ana zaman da ya ga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi kamar zamanin da bai kamata a ce mutum irin sa yayi ba ina fatan fahimta irin ana cin abinci ka tashi a cikin mutane kai haka ka takure ina fata an gane to shine annabi ya ga masa cewa Allah madaukakin sarki ya mai da shi ya zama ya sanya shi zamto bawa mai karamci mai girmamawa bai sanya shi zamto bawa mai jiji da kai ba thumma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan sai annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace kulu min hawalaiha ku ci kowa ya ci daga gefen wannan daro da ake cin abinci daga cikin sa wad'u birwataha ku bar tsakiyarsa birwa shine a'laha ku bar tsakiyarsa kada wanda ya ci zai ci tsakiyarsa yubarak fiha sai ayi muku albarka a cikin abincin da kuke ci rawahu abu dauda bi isnadin jayyid qala ce birwataha abinda ake nufi birwataha shine a'laha ma'ana tsakiyar abincin kenan saman abincin bi kasri dhali wa dhammiha ko da ayi wa zalin kasra ko kuma ayi mata me damma ko ka ce birwataha ko burwataha ko wanne ka fada yayi insha Allah ta'ala to wannan shine abinda zamu dakata akan sa insha Allah ta'ala sai sattai mai zuwa idan Allah ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada gaba ɗaya ni da ku kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله.